Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 11 ga watan Oktoba. A babun rahotanni za a ji cewa wata kotun soja a Najeriya ta yanke ma wani babban janar na soja hukuncin ɗaurin shekaru 7 baya ga biyan wani ɗumbin kuɗi. To amma wani lawaya ya ce da sauran turanci,
to yanzu wannan hukunci suka yanke masa bai zama hukunci ba, ma'ana sai confirming authority, ta tabbatar da hukuncin ya zauna shine ya zama hukunci. Dan lokuta da dama sukan canza su kawo sassauci, wani lokaci kuma sukan yanda suka
kamar kowane hatsin ranar Laraba. Yau ma muna tafa da shirin kiwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa, inda yau shirin zai maida hankali kan irin rawar da kyakkyawar mu'amala da amana ke takawa wajen kare mutuncin al'umma. Za kuma a ji sharhin jaridun Kamaru. Amma yanzu a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Isra'ila ta faɗa jiya Talata cewa ta sake karɓar ikon iyakarta da Gaza, kuma tana shirin kai farmaki ta ƙasa kan yankin da Hamas ke iko da shi, zirin da ke da yawan jama'a da ke kusa da tekun Baharum. Kodayake sojojin Isra'ila da 'yan bindigar sun yi wa juna lugudan wuta na sa'o'i da hare-haren makamai masu linzami. Kwanaki huɗu bayan da ƙungiyar Hamas ta giggita Isra'ila da hare-haren makamai masu linzami da ke ta shingen iyaka, Brigadier General Dan Goldpost na bataliyar sojin Isra'ila ta 98 ta masu amfani da lema ya ce, a yanzu haka sojoji na kai hare-hare domin canza abin da ke faruwa a Gaza don hana irin wannan abu sake faruwa. Duk da cewa babu tabbas kan harin da za a kai ta ƙasa, jami'an Isra'ila ciki har da Prime Minister Benjamin Netanyahu sun nuna cewa akwai yiwuwar hakan. Isra'ila ta kira dakarun kota kwana 60,000, inda ta ƙara da 300,000 da aka riga aka gayyata domin yaƙi a mafi girman rikicin ƙasar Yahudu tun yaƙin Yom Kippur na 1973. Jiya Talata, hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta yi kira da a kafa hanyoyin jin kai a zirin Gaza, sannan ta yi kira da a bada kariya ga ma'aikatanta da taimako masu muhimmanci. A cikin wata sanarwa da ta fitar, hukumar WFP ta ce ta kaddamar da wani aikin gaggawa na samar da agajin abinci ga mutane fiye da 800,000 a Gaza da yammacin kogin Jordan waɗanda ba su da abinci, ruwan sha da kayan masarufi. Hukumar abincin ta ce ta raba kayayyakin abinci ga mutane 73,000 da suke cikin matsugunan 'yan gudun hijira a Gaza. Hukumar WFP ta ce ta damu da samun abinci a shagunan yankin, yayin da kayan abinci suka fara ƙarewa bayan da Isra'ila ta ayyana mamaye yankin Falasɗinawa gaba ɗaya a ranar Litinin. Isra'ila ta ce tana ɗaukar matakin ne a matsayin martani ga munanan hare-haren Hamas na ranar Asabar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A hukumance, Amurka ta ayyana kwacin mulkin da sojojin Nijar suka yi a matsayin juyin mulki, matakin da ya takaita taimakon sojin Amurka da kuma haɗa kai da ƙasar, wanda ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kira babbar abokiyar yaƙi da ta'addanci a yankin. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya shaida wa manema labarai a jiya Talata cewa, muna ɗaukar wannan mataki ne saboda a cikin watanni biyu da suka wuce mun ƙara da duk wasu hanyoyi da ake da su na kare kundin tsarin mulki a Nijar. Jami'in ya ce Amurka ta buƙaci shugabannin sojojin da suka tsige shugaban ƙasar da ƙarfin tsiya daga mulki da su maido da farar hula da gwamnatin demokuraɗiyya cikin kwanaki 90-120, kamar da kundin tsarin mulkin Nijar ya tanada. Amma jami'an sojin ba su bi waɗannan ƙa'idojin tsarin mulki ba. Jami'in ya ƙara da cewa, a gaskiya ma sun gaya mana cewa sun zaɓi soke kundin tsarin mulkin, kuma yanzu suna kan aiwatar da wani sabo da ba a da tabbas kan lokacin kammala shi. A wannan lokaci, Amurka ba ta da wata alama a kan lokacin da shugabannin sojojin da suka yi juyin mulki za su saki shugaban ƙasar.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahoton mu wanda zai kai mu Najeriya, inda wata kotun soja ta yanke ma wani babban janar na rundunar sojin kasar daurin shekaru 7 saboda laifin sata, sannan ta umurce shi da ya maido da dalar Amurka sama da miliyan 2 da ƙarin wasu kudaden kuma sama da naira miliyan 100. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
A special court martial relying on section 174 of the Armed Forces Act that Major General UM Mohammed shall pay back the sum of $1,045,400 only to the Nigerian Army.
Alƙalin kotun soji na musamman kenan, Major General James Miam, ke karanto hukuncin da kotun ta yanke wa wani babban general a rundunar sojojin Najeriya mai suna Major General UM Mohammed, wanda zai maido da kuɗi ga rundunar sojin Najeriya har dalar Amurka miliyan 1,045,400 da kuma 400. A tuhuma na biyu, laifin na sata ne, kotun ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 5 akan wannan general, sannan zai sake yin aman dalar Amurka 400,800. A tuhuma na uku, wanda shi din ma dai na sata ne, general din an same shi da laifi kana a yanke mai hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari, sannan zai sake maido da wasu ƙarin kuɗaɗe dalar Amurka 85,400. A tuhuma na hudu, wanda shi din ma dai na satan ne har yanzu, kotun ta sami general da laifi sannan ta yanke mai hukuncin ɗaurin shekaru 5 har yanzu, kana zai aman dalar Amurka 45,300. A tuhuma na biyar ma dai, kotun ta kuma sake samun sa da laifi, inda nan ma ta kara daure shi shekara 5 a gidan yari, sannan zai sake yin aman dalar Amurka 55,500. A tuhuma na shida, shi ma dai na sata ne, General UM Mohammed zai shafi shekaru 5 a gidan yari, kana maido da wasu ƙarin kudaden dalar Amurka 46,500. Baki ɗaya dai, Major General Mohammed zai maido da zunzurutun kuɗi har dalar Amurka miliyan 2,178,900 da kuma ƙarin wasu zunzurutun kuɗi har naira miliyan 1,060,000.
And are subject to the confirmation of the confirming authority.
To yanzu da kammala yanke wannan hukunci, menene mataki na gaba? Tambayar kenan da na yi wa lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salibawa da ke bibiyar wannan shari'a.
Ita kotun soja ba kamar yanda kotun mu take ba, wato wannan hukuncin da suka yanke masa za a dauki hukuncin a miƙa ma hukumar soja da ake kira Nigerian Army Council, wanda su ne za su duba hukuncin. Idan za a yi wannan confirming authority din, wato Nigerian Army Council, sukan samu wasu lauyoyi su ƙara bin wannan hukuncin, su ga cewa hukuncin ya yi daidai bisa ga tuhumar da aka yi masa da kuma hukuncin da aka yanke masa. Idan aka yi wannan, to za a miƙa ma wannan Nigerian Army Council. To yanzu wannan hukunci suka yanke masa bai zama hukunci ba, ma'ana sai confirming authority ta tabbatar da hukuncin ya zauna, shine ya zama hukunci. Da lokuta da dama sukan canza su kawo sassauci, wani lokaci kuma sukan yi yanda suka, kamar yanzu zaman da nayi a wani da nayi a ƙarƙashin Nigerian Air Force, abinda kotun ta yi shine confirming authority suka tabbatar.
Duba da in an hada shekarun da aka yanke mara gidan yari, shekaru ne na sama da shekara 40, amma yanzu ana maganar shekara 7 zai yi a gidan yarin, ko me hakan ke nufi?
Yawanci an mai shekara 5 a duka charging da aka yi masa, count da aka yi masa, an same shi da laifi shekara 5, akwai wanda aka bada shekara 2, sai wani aka bada shekara 7. To yanzu zai zauna shekara 7 nan, shine wanda yake tafi kowanne yawa. To zai fara yin su, dukansu za su kama har sai ya kai shekara 7, saboda shine ɗaya daga cikin caji da aka yi masa kuma ya fi yawa. To gaba ɗaya zai tafi, shi ake kira concurrently.
To in har Major General UM Mohammed ya gaza maido da kudaden da aka ce maido da su ga rundunar sojin, to menene abin yi a wannan mataki?
Ya za an ce maido dola miliyan 1 da wani abu, dola 1,400 da wani abu, miliyan 500 da wani abu. Kudin nan idan za a duba a trillion suke. To kaga idan ya kasa, don haka zai zama wakafi ko kuma zai zauna a gidan kurkuku a madadin waɗannan kuɗin.
Barista Yakubu Salibawa, Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, yanzu kuma ga baban leda kashi na biyu na labaran duniya.
Adadin mutanen da suka mutu daga girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 da aka yi a Afghanistan a ranar Asabar ya zarce 2,400. yayin da tawagar masu bincike da aikin ceto suka zakulo su gawarwaki daga rugujewar ɗaruruwan gidaje da suka lalace a cewar jami'an yankin. Shugaban hukumar agaji ta Red Crescent Society ta Afghanistan, Mati'ul Haq Khalis, ya ce har yanzu shahidai na ƙarƙashin baraguzan gini. Bayan ya ziyarci yankunan da girgizar ƙasar ta shafa a lardin Herat ranar Talata. A wani ƙauye inda girgizar ƙasar ta fi ƙamari, an ba da rahoton cewa an binne gawarwaki 300. Wasu sun yi shahada, wasu sun jikkata, wasu kuma na neman waɗanda suka ɓata. Babu wanda ya samu rauni, in ji Khalis. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ba da rahoton mutuwar mutane 2,445 zuwa yanzu. Amma ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ya ba da rahoton adadin waɗanda suka mutu ya kai 1,300 da kuma wasu da suka ɓace. Daga ƙarshe, jiya Talata shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya je birnin Bucharest domin ganawa da takwaransa na Romania Klaus Iohannis, inda suka tattauna kan dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu a daidai lokacin da Rasha ke mamaye Ukraine. Wannan taro dai shi ne na farko da Zelensky ya ziyarci Romania a hukumance tun bayan mamayar da Rasha ta yi a watan Fabrairun bara. Romania, mamba a tarayyar Turai da ƙungiyar tsaro ta NATO, ta kasance mai goyon bayan yunkurin yakin Ukraine, tare da shugaba Iohannis ya bayyana cewa ƙasarsa ta maida hankali kan taimakawa Ukraine yin galaba a yakin. Zelensky ya nata da daɗaɗɗiyar dangantakar ƙasashen biyu, tare da godewa Romania kan ci gaba da ba da tallafin soji da na jin ƙai. Zelensky ya bayyana a shafinsa na sada zumunta na X, wanda aka fi sani da ada da Twitter, cewa alaƙar ƙasashen biyu na da matuƙar muhimmanci ga kwanciyar hankali a Turai.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba, a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan lokaci kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace da ya gabata. Agalin shirin ta karkata kan halin matsin rayuwar da al'ummar Najeriya ta tsinci kanta a ciki, musamman ma mata, bayan da gwamnatin kasar ta janye tallafin man fetur, inda zauren ya karbi bakuncin malama Zainab Muhammad Bature, yar kasuwa kuma yar siyasa da kuma malama Aisha Kallani daga jihar Kano. Lokaci ya cin mana a daidai sa'ilin da malama Aisha take cewa, a yau kuma wace irin rawa kyakkyawar mu'amala, amana da tausayi tsakanin makota da dadaddar al'adar Hausawa na zumunci zai iya takawa don tabbatar da kare mutuncin al'umma? Sai a biyo mu domin samun ƙarin bayani a cikin shirin ciwon ya mace.
Na dawo gare ki malama Fatima.
Maganan gaskiya mata suna cikin tsinken rayuwa, kuma wannan abin ya ƙara wa mata da yawa sun ƙara fita bara. Idan mace ga ta nan ta kamar ta fi ƙarfin komai, amma ke ta don ta da muƙafi ba da ta ke yi ba don komai ba, domin ta samu abin da za ta ci.
Mata sun tsinci kansu cikin wani mawuyacin hali wanda ake cewa suna fita su je su taimaka wa mazansu, ko kuma mazan ma su sahale musu su fita su je su nemo musu yadda za su yi su ci da su.
Idan har an kai rayuwa da dukkan shiga namiji a kan matar shi, biyar shi ko kuma ƙaunar shi, amma har zai iya rufe ido ya ce matan shi ta fita ta je ta samu abin da za su ci, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda namiji dai da muka sani mun san namiji da kishi, to amma ni abin da nake gani kan ba mafita ba ce ba, kuma duk namijin da ba da zai iya tura matar shi ya je ya ce ta je ko wani hanyar banza ta bi tani domin ta samu abin da za su ci. To maganan gaskiya dama zuciyar shi a mace take, dama can ko babu irin wannan yadda zai na kuncin rayuwa ba namiji ba ne ba shi, dama can maybe daukan nauyin shi ake yi, kuma yanzu da abubuwa suka je suka yi wahala zai iya ba ta dama ta je duk abin da za ta yi ta je ta yi domin ta kawo musu su ci abinci. Shi ne ita ba zai fito ya je ya yi abin da zai ya kawo musu ba, shi ba namiji ba ne ba, ba zai iya zuwa kasuwa ya ɗau dako ba, sai dai ya sha baiwar Allah ta je ka saba da igiyar aurenta uku a kanta.
Malama Aisha, ba kya gani su ma suna da laifi ba su taimaka mata kawai ba tunda sun san cewa mai yiwuwa wahalar ta abinci ke
yi? Ban da ma'ani na ce da ni laifin sahara Allah za ci ba a kwanakin mu a nan garin inda nake, yana sun yana bayan abubuwa makamancin haka da suka faru, makoci da zai taimaki makocinsa ba har sai abin ya kai ga mutuwa. Kwanakin baya a nan a Jos abin nan ya faru ba da jimawa ba, makocinsa ba ya taimaka ba kuma sun san halin da makocinsa ke ciki. Za ki ga ƙarshe maman ta rinda rufe wanda ta tana ba yaran ƙarshe kusan duk ɗayan ta zo da tana sa su a kan yunwa. A nan kwanakin baya kan wata yarinya ta rinda abin saboda yunwa, babu abin buɗe baki babu abin tsohon, saboda ƙarshe yunwa ya ci ƙarfin ta ta wata ya fahimta sai da ta yarsu da mahaifin ke faɗa maƙota su ga bayan suna ce matsansu. Ihu bayan hanyar ce
malama Fatima.
ina yi wa wannan abu kallo ta fuskoki biyu zuwa uku. Na farko addini ya yi mana shimfiɗa na cewa baya cikin ma imani a ce kai kana da shi dan uwanka ya kwana da yunwa. Wa'ensu suna gani cewa barin ma dan makocinka ya kasance cikin wani hali na rashin walwalar rayuwa, kai kuma kana da cikin walwalar rayuwa ko kuma kana da abin da zaka iya dan gutsira mishi, yana haifar da rashin tausayi a al'umma. Na biyu kuma zai haifar da koda ma wannan makocin naka ya ga wani abu zai faru da kai zai yi halin ko in kula
ne
haka. Akwai kuma masu hannu da shuni, sai kuma su mazan da suke baiwa mata kuɗi domin su biya bukatun su. Menene shawarar ki akan waɗannan?
Ina ganin wannan ba mafita bace daga jin namijin da zai yi wannan. Sannan kuma akwai matan da su kuma a karan kansu zaki ji ko su mazajen ba su tura su ba a ra'ayin kansu za su fita tukije domin su zo su ciyar da 'ya'yansu. Akwai masu irin wannan, ba wai ku tona ma mutane asiri ba. Akwai mutanen da ka san ba ba su kai wannan tuition din ma da za su kai wannan ba, mamakon auren ne kuma suna fita don su fita su je su aikin albasha ɗin su je. To wannan kuma kuɗin za su ga ba zai taɓa amfanar da su ba. Ni kawai abin da na ɗauka suna da interest ne, dama ba wai matsala ba ce ba da takura ta sa su suka yi wannan abin. Kwanaki kamar wata ɗaya ko ciwo wani bawan Allah da ƴan shi ta rasu, ƴan shi budurwa ce. Amma ƙabarta ya kasa daurewa sai ya sa kuka, yana kuka yake cewa jama'a yunwa ce ta kashe min ƴata. Ya ce yunwa ce ta kashe mai ƙarshe saboda sun kai matsayin 40 days a cikin gidansu sau ɗaya suke cin abinci. Sau ɗaya ban da suke cin abinci ba kuma ana ƙoshi ba ne ba. Kawai za a ɗan
taɓa. A dai ɗan sa a bakin salati.
Ɗan tara wani gurin. Ita kuma ya dinga tun da ita babba ke ganin haka ta haƙura ma da abincin ce ta ɗauki azumi. Kawai ce ta ta yin azumi. Ma in ta kai azumin shi ma abin da za a sha ruwa shi ma tashin hankali ne. A ƙarshe dai har yunwa ce dai ta shige ta ta ƙarfin lafiya ta je ta haɗu ga yunwa ga bakin irin dai kuma ya sanadiyar ajalinta. Idan da a ce tana da ra'ayi da interest ai mace ce kuma budurwa ce kuma ta kai min gida. Ta fi jama na ka je ka yi wannan abu. Amma ta yi da wannan ra'ayin a zuciyarta. Domin abin da na kawo wani ƙuncin rayuwa ba ya sa kanka ce za ka shiga wani ɗabi'a da ba taka ba shi.
In dama
kana da ra'ayin da
za ka
yi wannan
ɗabi'a. To malama Aisha, wani darasi kamar wannan ya kamata mutane su ɗauka daga wannan lamari?
Mutane abin makoci ya fara dubawa ba sai makocinka ya zo ya ce maka wani ina cikin halitta za ba. Kayan da la'akari da ya kayi rayuwarka ba gulma ba ne ko sa ido Allah ya rabu ciyanka. Ka daimake shi. Amma mun maida hankalin mu kan abubuwan da bai dace ba. Mun ji ba da ƙoshi ba mun shaida ba. Sai ka gane cewa shi yana saraka a waje kuma ba halin makocin sa na nan ya kwana wajen kwana nawa ba ba abinci. Kuma yana tsoro kan ya fashe da roƙa a ce rashin godiya Allah ko kaɗai ya ga gidan masu kuɗi.
Malama Fatima, bari mu ji mahangarki.
Na farko kafin ma in ta gani wannan interview ɗin kwanakin sai da ranar nan ya zo man kaina. Wani gida na ya shiga gidan kuma muka yi hira da masu gidan kuma suke gaya min cewa ana shan wahala. Wato kun san ana shan wahala ba amma kuma ku ga kuɗi yin komai ba. Wato suna da halin da za su tallafa wa mutane amma kuma ba za su ba. Can duniya ce malama Aisha ta zo. Da zumuncin ma za su ga ɗan ɗakin ku ɗaya amma za su ga a ciki akwai wani yana shan wahala wani kuma yana da arziki kuma ba zai iya tallafawa wanda yake da shi ba.
Murshi. To mai sauraro, a nan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin ciwon ƴa mace na wannan makon. Amma zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ma bakin namu Zainab Muhammad Bature da Aisha Dallami Ibrahim, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu wacce na shirya kuma na gabatar nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.
zagaye sheki. Yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru.
Don kwala jaridun namu na wannan makon ne dai da jaridan Ligabiyar kasar jamhuriyar Kamaru, inda ta bayyana mana cewa a yanzu haka dai gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokarin ganin cewa ta cimma burinta wajen inganta manyan ayyuka a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai jaridar Le Message ta kasar Kamaru inda ita kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta mai da hankalinta ne wajen inganta manyan hanyoyin kasar na yadda za ta kammala gina su, wanda aka fara tun shekaru biyar da suka gabata. Shugaban kasar Kamaru Musa Folbiya ya yi ikirarin cewa dole ne ya ga cewa an cimma buri wajen kammala waɗannan manyan ayyukan. Sai kuma jaridar Kalara inda ita kuma ta ce yanzu dai a can bangaren yan awalan kasar jamhuriyar Kamaru yanzu dai komai yana kankama a yayin da ake ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren. Dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suna samun nasara akan yan aware wanda suke dauke da bindiga a wannan bangaren. Jaridar Imitation kuma ta ce yanzu dai hankali yana karkata ne kan yadda dalibai za su koma makarantunsu bayan sun kwashe kusan watanni uku suna hutawa. Yanzu iyaye da kuma gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru suna ta fama ne suka ce wasu cimma burinsu wajen tabbatar da komawa yaran makarantun nasu. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Afrin Media, inda ita kuma ta ce a yanzu haka dai shugaba Folbiya na kasar jamhuriyar Kamaru yana kasashen ƙetare domin neman lafiyarsa. Shugaban wanda yake da sama da shekaru 90 a duniya kuma ya kwashe sama shekaru 40 yana bayan da mulki a kasar jamhuriyar Kamaru. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Isra'ila ta faɗa jiya Talata cewa ta sake karɓar ikon iyakarta da Gaza, kuma tana shirin kai farmaki ta ƙasa kan yankin da Hamas ke iko da shi, zirin da ke da yawan jama'a da ke kusa da tekun Baharum. Ko da yake sojojin Isra'ila da 'yan bindigar sun yi wa juna lugudan wuta na sa'o'i da hare-haren makamai masu linzami. Jiya Talata, hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta yi kira da a kafa hanyoyin jin kai a zirin Gaza, sannan ta yi kira da a bada kariya ga ma'aikatanta da taimako masu muhimmanci. A cikin wata sanarwa da ta fitar, hukumar WFP ta ce ta kaddamar da wani aikin gaggawa na samar da agajin abinci ga mutane fiye da 800,000 a Gaza da yammacin kogin Jordan, waɗanda ba su da abinci, ruwan sha da kayan masarufi. A hukumance, Amurka ta ayyana kwacin mulkin da sojojin Niger suka yi a matsayin juyin mulki, matakin da ya takaita taimakon sojin Amurka da kuma haɗa kai da ƙasar, wanda ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kira babbar abokiyar yaƙi da ta'addanci a yankin. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya shaida wa manema labarai a jiya Talata cewa muna ɗaukar wannan mataki ne saboda a cikin watanni biyu da suka wuce mun ƙarar da duk wasu hanyoyi da ake da su na kare kundin tsarin mulki a Niger. Adadin mutanen da suka mutu daga girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 da aka yi a Afghanistan a ranar Asabar ya zarce 2,400, yayin da tawagar masu bincike da aikin ceto suka zakulo wasu gawarwaki daga rugujewar ɗaruruwan gidaje da suka lalace, a cewar jami'an yankin. Shugaban hukumar agaji ta Red Crescent Society ta Afghanistan, Mati'ul Haq Khalis, ya ce har yanzu shahidai na ƙarƙashin ɓaragozan gini, bayan ya ziyarci yankunan da girgizar ƙasar ta shafa a lardin Herat ranar Talata.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya taya ni gabatarwa, sai furodusanmu Salamon Abu da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.